إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوديا قال ملوك كنسركي wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai jarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan anguwa ta Bokare domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna 29 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 17 ga watan biyu miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul jin wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa annal masajida lillahi فلا تدعوا مع الله احدا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى
Allah madaukakin sarki yake cewa wa annal masajida lillah kuma lallai masallatayya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada dan haka kada ku bauta ma wani tare da Allah wa annahu lamma qama Abdullah kuma lallai yadda al'amarin yake lamma qama Abdullah lokacin da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi yad'uhu yana bauta ma ubangijin shi kadu yakununa alaihi libada sun kusa su zamanto wasu saman wasu saboda su yi dandazo su yi cincirundo a gurin wal inna ma ad'u rabbi kace da su kadai ina mai bauta ma ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada kuma bana hada shi da wani wal inni kace lalle ni la amliku lakum darran wala rashada bana mallakar amfana muku wani abun amfani ko ko in ture muku wani abun sharri qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni kuma kace lalle ni lan mujirani min Allah ahadun babu wanda ya isa ya kubutar da ni daga azaba Allah walan ajida min dunihi multahada kuma ba ni da wata mafaka in ba ta Allah madaukakin sarki ba illa balagham min Allah sai dai isar da wani aiki daga wajen Allah wa risalatihi da kuma sakonnin shi wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya kafirce mu Allah da manzon shi fa inna lahu nar jahannama to tabbas wannan mutumin yana da wuta ta jahannama khalidina fiha sun dawama a cikin ta abadan har abada hatta idza ra'u ma yu'aduna har sai lokacin da suka ga abun da aka kasance ana yi musu alƙawali fa sayalamuna to ba da jimawa ba za su sani man ata'afu nasiran wane ne wanda yafi karamcin mataimaka wa aqallu adadan wane ne wanda yafi karamcin jama'a Allah madaukakin sarki yake cewa wa annal masajida lillah kuma lalle su masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahadan dan haka kada a bauta ma Allah da wani a cikin wa'annan masallatai Al-Imam Ibn Ashur yake cewa dukkanin malaman tafsiri dukkanin malaman qira'a guda goma sun tafi akan cewa wannan hamza ta wa annal masajida lillah hamza ce wanda za ta kasancewa maftuha ce saboda Allah madaukakin sarki yayi atafinta ne akan al-marfu'u na uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin ayyana daga cikin abun da Allah madaukakin sarki yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi shine cewa annal masajida lillah sai ya kasance abinda mutun zai kaddara anan shine qul uhiya ilayya annal masajida lillah kace yana daga cikin abun da aka yi mun wahayi cewa lalle masallataiya na Allah ne dan haka fala tad'u ma Allahi ahadan kada a kira wani koma bayan Allah a cikin wa'annan masallatanya to akwai wani al-masdar wanda malaman nahwu suke ce mishi al-masdarul munsabiku wanda shine zaya hadawa tsakanin inna da ismuha da khabarkinta da sunanta da kuma labarinta wannan masdarkin Allah madaukakin sarki ya cire shi mai sauraro ko mai karatu shine zaya kaddara shi sai ka kaddara cewa qul uhiya ilayya ikhtisasul masajid lillah kace lalle an yi mun wahayi lalle a kebance masallataiya da bauta Allah madaukakin sarki shi kadai a tsarkake Allah da bauta shi kadai a cikin wa'annan masallatanya saboda asli a cikin gina masallaci an gina shi ne kawai dan a bauta ma Allah kuma masallaci wani wuri ne wani bagire ne wanda ake tabbatar da tauhidin Allah madaukakin sarki a ciki wannan ita ce maganar da al-Imam Sibawai ya tafi akanta a cikin littafin shi al-Kitab da kuma maganar da Abu Aliyin ya tafi da ita a cikin littafin shi al-Hujja haka al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi yake cewa anna wa annal masajida lillah kuma lalle masallataiya na Allah ne yake cewa akwai wani abu da aka cire akwai wani al-majrur da aka cire shine zaka kaddara shi wali annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada saboda asli a cikin masallaci da aka gina shi na Allah ne kuma dan a bauta ma Allah dan haka kada a hada wani da Allah a cikin wa'annan masallatai anan da Allah madaukakin sarki yake cewa lillahi na Allah ne wannan lamu ce listihqaq lamu ce ta Allah madaukakin sarki shine ya cancanci a bauta mai a cikin masallataiya ba tare da an hada shi da wasu gumaka ba ba tare da an kira wasu aljannu a ciki ba ba tare da an yi wani wuridi ba na ganawa da wani aljani ko na ganawa da wata dogowa ko na ganawa da wani ifritu abunda kadai ake yi a cikin masallaci shine a bauta ma Allah madaukakin sarki a kira sa ba tare da an hada shi da wani a wajen bauta ba anan da Allah madaukakin sarki yake cewa annal masajida kuma lalle masallataiya masajid jam'i ne na masjid akan ce masjid guda kenan a ce masajid kenan masallataiya masu yawa lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar a garin Makka babu wani masallaci sai masallataiya guda biyu akwai masallaci wanda aka fi sani da al-masjidul haram haka kuma akwai masallaci wanda aka fi sani da baitul maqdis to Allah madaukakin sarki lokacin da ya sabkar da wannan ayar babu wani masallaci a doran kasa sai wa'annan masallatan yan guda biyu amma larabawa sun doko gumki sun sanya shi a cikin masallaci mai tsarki al-masjidul haram suka doko hubal suka sanya a ciki kuma suka hana a shiga abauta ma Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha wane ne wanda yafi zalunci ga mutumin da ya hana a an ayi ambatan Allah madaukakin sarki a cikin masallatayyan shi wa sa'a fi kharabiha kuma yayi hinkurin roshewa wannan masallatayyan to Allah madaukakin sarki lokacin da yake cewa masajid a doran kasa a lokacin babu wani masallaci sai masallaci wanda shine masjidul haram amma Allah madaukakin sarki ya ce masajid ne saboda malaman usul suna da wata kaida suna cewa al-ibratu bi umumil lafz la bi khususihi idan Allah madaukakin sarki ya sabkar da aya to wannan ayar koda an sabkar da ita a garin Makka ko a garin Madina to ba yana nuna cewa ayan za ta takaita bane kawai a mutanen Makka ko a mutanen Madina a dukkanin ayan za ta tattaro sauran musulmi da waɗanda suka wuce da waɗanda suke rayuwa yanzu da waɗanda ma za su zo a nan gaba to shi yasa Allah madaukakin sarki yake sabkar da wannan ayan saboda ya sha hankalin mushrikai da cewa masallaci ba wajen wasa bane ba masallaci ba wajen da za a sa gumki bane masallaci ba wajen da za su kangewa bane su hana abauta ma Allah Allah madaukakin sarki yake cewa wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illa almuttaquna walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah yake cewa su mushrikai sun zo sun sa gumki ciki sun sa hubal a ciki suna kange mutane saboda kada mutane su yi bauta Allah madaukakin sarki ciki alhali kuma ba su ne majibintan wa'annan masallatayyan ba majibintan wa'annan masallatayyan shine mutanen da suka yi imani da Allah madaukakin sarki haka Allah yake cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallah duk da cewa a lokacin masallaci ɗaya ne zuwa biyu amma Allah ya kawo da jami'i saboda kowa ya shiga taitayin shi akan cewa masallaci ba waje bane na wasa idan mutum ya tozarta masallaci daya ya wulakanta masallaci daya to kamar ya tozartar da dukkanin masallatan ya Allah ne haka idan mutum ya ƙaryata annabin Allah ko ka ƙaryata wani manzo to kamar ka ƙaryatar da dukkanin manzannin da Allah madaukakin sarki ne ya sauko haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin wa'anda suka kafirce lokacin da gaskiya ta zo musu suka ce wannan ba komai bane ba sai sihiri wanda yake mabayyani to wannan kafirci za a iya dora ma mutanen farko za a iya dora ma mutanen yanzu za a iya dora ma mutanen da za su zo wa yanzu a gobe in dai har sun yi abin da za ya sa Allah madaukakin sarki ya ce su kafirai ne kamar yadda Allah yake ba mu labarin mutanen annabi Nuh Allah yake cewa kadzabat Allah yake cewa wa qauma nuhin lamma kadzabur rusula Allah ya ce mutanen annabi Nuh lokacin da suka ƙaryata manzanni a lokacin kuma annabi guda ne Allah madaukakin sarki ya aika musu shine annabi Nuh amma Allah madaukakin sarki da ya tashi bayani sai ya ce kadzabur rusula sun ƙaryata dukkanin manzanni saboda ƙaryata manzo daya kamar ƙaryata sauran manzanni ne gaba daya haka kafirci ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ƙarya kafirci ne ga sauran dukkanin manzannin da Allah madaukakin sarki ya sauko shi yasa Allah yake cewa wa annal masajida lillah dukkanin masallatayya na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada me yasa Allah madaukakin sarki yake bance masallatai da cewa wurare ne na bauta mai shi kadai saboda Allah madaukakin sarki da yasa ayi masallaci saboda a tabbatar mishi da bauta ne shi kadai amma mushrikan larabawa sun kawo gumakai sunsa suna tunanin cewa a bauta ma Allah kuma a bauta ma gumakansu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa lalle ka gaya musu ya kai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka yana daga cikin abun da aka yi maka wahayi cewa lalle dukkanin masallatayya na Allah ne dan haka bai kamata a hada wani da Allah ba a cikin bauta a cikin wa'annan masallatayya Ibn Kathir a kalkashin wannan ayar ya haka yaji wata magana daga Qatada yake cewa kanatil yahudu wan nasara idza dakhalu kana'isahum wa bi'ahum ashraku billahi fa amara Allahu nabiyahu an yuwahhiduhu wahda. Atada a kalkashin wannan aya yake cewa yahudawa da nasarawa sun kasance idan suka shigo cocin su da wuraren kasuwarsu sai su hada Allah da wani a wajen bauta, sai su ce Allah ɗayan uku ne. To sai Allah madaukakin sarki yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa ya gaya ma al'umma shi kada su yi koyi da yahudawa, haka kuma kada su yi koyi da nasarawa, haka kuma kada su yi koyi da duk wani wanda yake hada Allah da wani a wajen bauta. Abinda ake so ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da sun hada shi da wani a wajen bauta ba. Haka Ibn Kathir ya ruwaito wata riwaya daga Al-A'mash yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya samkar da Al-Qur'ani, aljannu suka zo suka saurara, sai suka zo su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah, suka ce ya kai manzo Allah, idan lana nashhad ma'aka salawati fi masjidika. Aljannu suka ce manzo Allah ka bamu dama mu zanki zuwa muna tare, muna sallah tare da kai cikin mutane. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musallu wa la tukhalitu an-nas. Manzo Allah ya ce ma aljannu a'a, ku je ku yi sallah a bagiran ku, amma kada ku zo masallaci domin ku yi sallah tare da mutane, ku shawwasha mutane, ku hana su su yi ibada kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su. Haka Ibn Kathir ya hakaito wata fassara ta wannan aya wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Ya hakaito wata fassara daga Sa'id ibn Jubayr yake cewa nazalat fi a'dha'is sujud. Wannan aya ta sabka ne a wurin bagiran sujuda, shine hannayen mutum da fuskar shi da hancin shi da kabrin shi guda biyu. Suka fassara wannan da fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Manzo Allah yake cewa ai an umarce ni ne in yi sujuda akan abubuwa guda bakwai, sune gowun manzo Allah da tafafukan hannuwan shi da hancin shi da idanun shi da kuma goshin shi. To shi yasa Sa'id ibn Jubair yake cewa wannan ayar ana nufi da ita cewa dukkanin gabbai na sujuda ne na Allah madaukakin sarki ne, don haka ba za ka yi ma wani sujuda ba, don haka ba za ka yi ma wani ruku'u ba, don haka ba za ka duka ba domin ka girmama wani ka gaida shi. Wannan idan mutum yayi wannan ya saba ma Allah, ya saba ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Babu wani mutum da ake lankwasawa domin a gaida shi, babu wani mutum da ake yin durkushi domin a gaida shi, babu wani mutum da ake yin sujuda domin a gaida shi. Wanda ake yi masa sujuda ko ake yi masa ruku'u, wannan shine Allah madaukakin sarki shi kadai. Duk mutumin da zaka gaisawa da shi, abinda shari'a ta tanadar shine ka ce mai assalamu alaikum, shi ma ya amsa maka. Allah yake cewa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw bi ahsana minha aw rudduha. Allah yake cewa idan aka muku sallama to ku maida daidai abinda aka muku sallama ko ku kara. To a shari'ar musulunci babu wani mutum da ake duka ma domin a gaida shi duk darajar wannan mutumin. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa wa annal masajida lillah, cewa lalle masallatai na Allah ne. Yake cewa ma'anashi ai afridu al-masajida li dhikrillah, shine a kadaita masallatai da ambatan Allah shi kadai. Fala taj'aluha tariqan. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa kada a maida masallaci hanya ne. An yi masallaci ka maida shi tanan kake bi ka samu wani rakursi saboda ka rage makanka hanya. To baya daga cikin ladubba na mai imani ya maida masallaci hanya, koda ko akwai koha wanda zaka shiga ka hita. Abinda ake so ga mai imani idan yazo zai wuce ya zagayo, kada ya maida masallaci hanya ne, kada ya maida masallaci wajen samun sauki ne a wajen biyan bukatun shi na yau da gobe na rayuwa. Wala huzwan. Al-Imam Al-Qurtubi yake cewa kada mu maida masallaci wajen wasa. Mutum yazo masallaci yana wasa, koko mutum yazo masallaci yana abun da ya ga dama ko ana hirar duniya ko wani abun da ya kama da haka. Yake cewa wala la'iban, kuma haka kada mu doke masallaci wajen wasa ne. Mutane sun doke masallatan ya Allah cewa wajen wasa ne. to masallaci ba wajen wasa bane wala muttajiran kuma haka kada mu doki masallaci wajen kasuwanci ne zaka ga wani surtu ranar juma'a ana salamce sallah sai ya tashi yana da maganin basir yana da maganin zahi yana da maganin kaza yana da maganin kaza to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kasuwanci a cikin masallaci manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake kasuwanci a cikin masallaci idan kuka gane shi ko ce mishi kada Allah ya sa albarka ko kada Allah ya sa ka ci riba a cikin wannan kasuwancin naka saboda shi masallaci ba waje bane ba na wasa ko waje na kasuwanci Allah madaukakin sarki yake cewa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin mutane su miƙe da huskarsu a ko a duk akan kowane masallaci wad'u mukhlisina lahu ad-dina kuma ku bauta ma Allah kuna masu tsarkake masa addininsa haka Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa lam yakhsha illa Allah fa sa ulaika an yakunu minal muhtadin Allah yake cewa kadai yana raya masallaci ne mutumin da yayi imani da Allah madaukakin sarki yayi imani da ranar tashin karshe ya tsaye da sallah kuma bai ji tsoron kowa sai Allah ba Allah ya ce fa sa ulaika an yakunu minal muhtadin wannan tabbas za su kasancewa cikin wa'anda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ashe idan kaga mutum yana kokarin ya hidimta ma masallaci to wannan mutumin yayi imani ya san girman zatin Allah shi amma idan kaga mutum yana kokarin ya wulakanta masallaci to wannan mutum ne wanda bai san girman zatin Allah madaukakin sarki ba al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Anas bin Malik ne dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah yunadi yawmal qiyamah idan aka tashi ranar tashin alkiyama Allah yana yin shila yayi kira aina jirani Allah ya ce ina makwabtana ina makwabtana ina makusantana fataqulu almalaiika sai malaiku su ce ya Allah ubangijinmu man yanbaghi lahu an yujawiraka wane ne wanda yake daidai da zamanto wane ne wanda yake daidai da zamanto makusancinka ko makwabcinka fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya ce aina ummarul masajid ina mutane wa'anda suke raya masallaci da karatun alqur'ani ina mutane wa'anda suke raya masallaci da tsaftace shi ina mutane wa'anda suke girmama masallaci ina mutane wa'anda suna zuwa a masallaci su zamna domin su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai to duk mutumin da yake wannan idan an tashi ranar tashin alqiyama Allah zai yi shela ya ce ina makusantana saboda sun kasance a gidan duniya suna girmama masallaci haka kuma suna kula da abin da zai gyara masallaci to shi masallaci malamai sun zana wasu ladubba wanda ya kamata a ce kowane mai imani yana kokarin ya kula da masallaci yana daga cikin abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar akan masallaci shine mu koyi tsaftace masallaci muna da wata al'ada idan aka gina masallaci sai a ce ai sai wanda ya gina shine zai mai benci shi zai ya kula da wutar shi koko shi zai ya kula da gyaran shi koko shine ya kamata ya doki wa'anda za su zan ishare masallaci a'a shi masallaci gida ne da daki na Allah na kowa idan wani ya gina to kai a matsayinka na musulmi mi kai ma masallaci saboda a raya masallaci to yana daga cikin abun da yana haƙi akan kowane musulmi shine a tsarkake masallaci idan aka ga datti ayi kokari a gyara idan aka ga fenci ya goge ayi kokari a hada karfi da karfe a gyara idan aka ga tafi ya lalace kowa ya sa karfin shi a samu a gyara wannan shine abu na farko da shari'a ta tanadar akan masallaci hadisi ya tabbata daga Anas da Allah ta kara tabbata a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudhat yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid manzo Allah yake cewa an nuna mini ayyukan lada da al'umma ta suka yi hatta kazamta ko tohi da wani zai yi a masallaci wani ya samu ya doke wannan to manzo Allah ya ce Allah zai rubuta mai lada ko da leda ce wani ya shafi a wata yayi yada ko wani ya hindo lotus ya goge majina yayi yada a masallaci to idan ka doke to kai ma za ka samu lada Allah madaukakin sarki ba za ya manta da wannan ba, wannan kuma a tsarkake masallaci ko a kula da tsaftan masallaci, wannan ba mutum ba abu ne na mutum ɗaya ba, ba na wanda ya gina masallaci bane, kuma ba aikin kungiya bane, kuma ba aikin ƴan unguwa bane, aiki ne na akan kowane musulmi. Kowa ya kawo gudunmuwar shi domin ya ga cewa an tsarkake masallaci, an tsaftace masallaci. Kowa ya kawo gudunmuwar shi domin ya ga cewa masallaci ya zamanto bagire ne mai tsafta, yadda ba za ka bari ɗakin ka yi ruwa ba, yadda idan fencin ɗakin ka ya goge kana ƙoƙarin ka mai da wani, yadda idan kafet ɗin ɗakin ka ya tsuhu kana ƙoƙarin ka sake wani. To haka ake so ga dukkanin mutumin da yake da imani, idan ki kula da tsaftan masallaci. Bai kai sai an yi shela an yi sanarwa ba, an ce ana buƙatar lantarki a masallaci, ko an ce ana buƙatar fenci. Kai da kanka idan ka zo sallah ka lura cewa masallaci ya yi dauɗa, kenan sai ka fidda kuɗinka, ko ko in ka san wanda za ka iya ba shawara a tattara domin a samu a tsaftace masallaci. To wannan aiki ne na kowa da kowa. Duk mutumin da yake hidimta ma masallaci, ko yake kula da tsaftan shi, ko yake kula da wani abu da zai inganta masallaci, to wannan mutumin yana da lada mai tsoka wajen Allah madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi akwai wata mata wadda ta kasance tana sharan masallaci. Lokacin da ta rasu sai aka je aka binne ta ba tare da an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Lokacin da aka gaya wa manzo Allah yake cewa halla ala adantumuni, manzo Allah yake cewa dan me yasa ba ku gaya min da cewa wannan matar ta rasu ba. Manzo Allah yake cewa a gaya mishi ina ne kabarinta. Manzo Allah ya huta da shi da sahabban shi, aka je gindin wannan masallaci, aka yi ma wannan baiwar Allah sallah, aka yi mata sallah, manzo Allah ya roƙa mata gafaran Allah madaukakin sarki. To wannan yana nuna cewa duk mutumin da yake hidimta ma masallaci, ko yake kula da tsaftacewar shi, to idan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, idan ya rasu wannan mutumin mai hidimta ma masallaci, to manzo Allah ne za yi masa sallah. Wannan kuma yana nuna cewa akwai babban lada da Allah madaukakin sarki ya tanada ga duk mutumin da yake hidimta ma masallaci, sawa'an yana yin hidiman ne ko da shawaran shi, ko da ƙarfin shi, ko da kuɗin shi, ko da dubaran shi, ta hanyar ƙaƙa yake wannan aikin na alkhairi, to Allah madaukakin sarki da ya sakan ka mishi da alkhairi. Abu na biyu wanda shari'a ta tanadar na ladabi ga masallaci shine ba a kasuwanci ko saye da saidawa a cikin masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan muka ga mutum yana kasuwanci ko yana saye da sayarwa a cikin masallaci, manzo Allah ce mu ce da shi la arbaha Allahu tijarataka, kada Allah ya sa albarka ko kada Allah ya sa ka ci riba a cikin wannan masallaci. Manzo Allah yake cewa idza ra'aytum man yanshidu dhalla man yanshidu fihi dhalla, manzo Allah yake cewa idan kowa ga mutum yana cigiya ya tashi a masallaci ya ce ya kushe ma a kile na ya bace, ko ya ce jiya an sace min motata, ko ya ce yana neman dai wani abin shi da ya bace a cikin masallaci, manzo Allah yake cewa ku ce da shi la raddallahu alayka dhallataka, ku ce da shi kada Allah ya maida maka wannan abun da ya bace. Saboda masallaci ba wajen wasa bane, masallaci ba wajen wargi bane ba. Yana daga cikin ladabba na uku a masallaci shine duk mutumin da zai zo masallaci kada ya ci wani abu mai wari, kada ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya ci wani abu mai wari wanda za ya zo ya cuta ma ƴan uwan shi musulmai, ko ko za ya zo ya cuta ma mala'iku. Haka mala'iku suna halarta a cikin wannan masallatayyan namu a lokacin da muke sallah. To idan ka ci wani abu mai wari za ka cuta ma wa'annan mala'iku, kuma za ka cuta ma ƴan uwanka ɗan adam. Shi yasa ake so duk mutumin da zai zuwa masallaci ya yi ƙoƙari ya tsaftace jikin shi, ya yi ƙoƙari kuma ya tsaftace bakin shi. Saboda muna haɗuwa kanin musulayi iri ɗaya, idan ba ka tsaftace bakinka wanda yake kusan ka zai shi wari, warin da zai shi ba daɗi, kuma zai iya hidda shi daga cikin sallar shi. To haka ake so ga duk mutumin da zai zo masallaci ya yi ƙoƙari ya tsaftace kansa, ya tsaftace jikin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dai in tsananta ma al'ummata ba, da na umarce su da cewa su yi aswaki a daidai kowace sallah. Idan za ka yi sallah asuba ka goge bakinka, idan zaka yi sallar azhar ka goge bakinka, idan zaka yi la'asar, idan zaka yi magriba haka, idan zaka yi isha'i. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tsafta a lokacin da zamu zuwa masallaci. Yana daga cikin ladabi na hudu da kowanne mai imani ya kamata ya koya a ƙarƙashin masallaci, shine kada mutun ya daga sauti a cikin masallaci a lokacin da ake karatun alqur'ani, ko a lokacin da liman ya shigo a masallaci, ko kokon hado a masallaci a ranar juma'a. To ba a so kowa ya zangi daga murya yana karanta alqur'ani. Wannan kuma ba abin da muke yi bane a masallacin yamma. Yanzu a wannan masallacin a ranar juma'a, idan ka zo kamin liman ya shigo, kai zaka ce kasuwa ce ake ci. Wannan yana karanta baqara, wannan yana karanta kahfi, wannan yana karanta yasin, kowa yana karanta alqur'ani amma muna daga sauti. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a cikin masallaci. Idan ka zo zaka yi karatu, ka karanta daidai abin da kai kake shi. Ba dole bane na kusan ka sai yashi kana karanta baqara, ba dole bane na kusan ka sai yashi kamar kana karanta kahfi. A'a, shi yana so yayi istighfari, kai kana so ka karanta alqur'ani. Idan ka daga murya zaka cuta masa. Wani kuma ya zo masallaci ne kawai dan ya samu ya zamna ya huta, kenan kaga idan ka daga mishi murya zaka kware shi. To abinda ake so mutum koda karatun qur'ani ne a cikin masallaci, ba a so mutum ya danki daga sautin shi. Allah madaukakin sarki yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Manzo Allah yake cewa duk wanda yake girmama bagiran da ake bauta ma Allah madaukakin sarki, to wannan yana daga cikin takawa, yana daga cikin jin tsoron Allah na zuciya. Duk mutumin da zaka ganshi yana share masallaci, yana kula da lasifikan masallaci, yana kula da tsaftan masallaci, yana kula da kada wani abu ya taba masallaci, to wannan yana daga cikin tsoron Allah na zuciya. Akasin haka kuma duk wanda kaga babu ruwan shi da masallaci, to wannan mutumin yana da karamcin tsoron Allah na cikin zuciyarsa. Abu Sa'id al-Khudri yanda Allah ta kara tabbata a gare shi, ya fitar mana da hadisin da Abu Dawuda ya rawaito sa cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana i'tikafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana i'tikafi, yakan sa a samu wani share na masallaci, sai a zo a shinhuda mishi rido a kan gishi, saboda a ciki yake i'tikafi, yana rayuwar shi a ciki. To lokacin da manzo Allah yake i'tikafi, sai ya ji sahabban shi kowa yana karanta alqur'ani, kowa yana daga sauti. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin wannan wurin da aka killace mishi, yake cewa ala inna kullakum munajin rabba. Manzo Allah yake cewa dukkaninku kowa yana munajati ne da ubangijin shi, kowa yana ganawa ne da ubangijin shi. Fala yuqdiyanna ba'dukum ba'da. Manzo Allah yake cewa to kada a samu kuna cutar da wani. Idan ka daga sautin ka a masallaci, ko da Qur'ani ne kake karantawa, ka cutar da wani, wannan cutarwar tashi za a iya sa a rubuta ma zinibi. Kai kana ganin lada kake samu alhali, kai kuma ka ci haƙƙin wani kuma kana cutar da shi. Manzo Allah yake cewa wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'a. Manzo Allah ya ce ko da karatun Al-Qur'ani kuke yi, to kada wani ya daga ma wani murya, kowa ya karanta daidai gwalgwadon abun da yake shi. Aw qala fi salati. Manzo Allah yake cewa koko a cikin sallah. Wannan kuma yana daga cikin abun da ba mu lura da shi. Zaka ga cewa an zo an sa lasifika a masallaci, an bude, ana sabkar Al-Qur'ani hassahi, a cuta ma makwabta, a hana yara hutu, idan akwai dan labubu a hana ya sakata. To wannan baya daga cikin tarbiyya ta ta'addinin musulunci. Idan kun ji cewa ku za ku yi karatun Al-Qur'ani tun daga yanzu har gobe war haka, to kada ku sa lasifika, ku zamna a cikin masallaci, ku yi kayanku ba tare da kun cutar da wani ba. Karatun Al-Qur'ani abu ne mai lada, amma idan ka cutar da wani wajen karatun Al-Qur'ani, kuma za a iya rubuta ma zinibi. Kun zo a cikin anguwa kun bude lasifika kuna sauka Al-Qur'ani, mutum nawa kuka cuta na? Mutane a anguwa duka kun cuta musu, kun hana su hutu, kun hana su barci. Idan lokacin azhar ne, lokaci ne na hutu, kun hana su hutu. Idan da daddare ne, lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce kowa ya huta, kun hana su hutu. To idan kuka hana unguwa guda kwana, zunubi nawa za ku samu? Kenan kada wajen neman riba kuma a yi faduwa har a yi asarar uwar dukiyar. Abinda ake so idan za ku karanta Al-Qur'ani, ko da a cikin masallaci ne da kai da ɗan uwanka, kada ku ɗaga ma junanku murya. to ina ta ga wanda zai zo ya sa lasifika domin yayi sabga alqur'ani ya cutar da masu imani a cikin masallaci yana daga cikin ladubba da zamu koya na masallaci shine kada mu cutar da masallaci ta kowace hanya kada kai abin da zaka cutar da masallaci ta kowace hanya kada ka zo ka zubda dati a cikin masallaci kada ka zo ka kwaso wata daudar kada takalman ka sai ka zo cikin masallaci ka goge kada ka zo abinda aka aje na masallaci famfo ne ka murda shi ka kare shi koko abinda aka aje sahani na masallaci ka dauka ka tai da shi ko wani abu da aka aje na masallaci to kada ka cutar da masallaci ga dukkanin kowane nau'i ne na cutarwa yana karkashin wannan kada ka hana ayi ambaton Allah a cikin masallaci idan aka doke masallaci aka baka a matsayin kai ne jagora to ba an ce kai ka to ka hana kowa ya zo ya zamna ba idan wani ya zo ya ce ina so in sa karatu ka ba shi dama ya zo ya sa idan wani ya ce ina so in tara mutane in koya musu alqur'ani ka ba shi dama ya tattara su ya koya musu alqur'ani idan wani ya ce ina so a bani dama in tattara yaran unguwa in koya musu sallah a cikin wannan masallacin ka ba shi dama idan ka hana ayi wani aikin alkhairi a cikin masallaci na ibada wanda al'umma za su karu da shi to wannan babban zalunci ne Allah yake cewa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha Allah yake cewa babu wanda yafi zalunci ga mutumin da ya hana ayi ambaton Allah a cikin masallaci shi yasa masallaci idan aka gina haƙƙi ne na masu imani gaba ɗaya haƙƙi ne na unguwa gaba ɗaya duk wani musulmi yana da haƙƙi akan masallaci koda wani zai ƙetaro daga wani gari yazo ya ce a wannan masallacin naku nake so in yi karatu to kada a duba cewa shi ba dan unguwa bane kada a duba cewa shi ba dan ƙungiyar mu bane kada a duba cewa shi ba dan tahiyyar mu bane a'a idan dai an tabbatar da abin da zai koyar abu ne mai kyau abu ne wanda addinin musulunci ya yarda da shi to idan aka hana shi yayi wannan an yi babban zalunci haka Allah madaukakin sarki yake cewa alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalika al-khizyul azim Allah yake cewa duk mutumin da yake so ya kasance ma Allah cikas a cikin addinin musulunci Allah ce to wannan mutumin yana da wuta ta jahannama kuma yana da rayuwa ta bakin ciki idan an tashi gobe ranar tashin alkiyama shi yasa yan uwa musulmi shi yasa anan dole sai mun lura masallaci ba na kungiya bane kuma masallaci ba na kowa bane masallaci na Allah ne na musulmi ne duk mutumin da yazo zai amfanar da al'umma to a ba shi dama ya samu ya ambatar da ambaton Allah a cikin wannan masallacin yana daga cikin ladubba da zamu koya akan masallaci shine kada mu cutar da masallaci ta kowace hanya yana daga cikin cutar da masallaci a yi ma masallaci sunan banza kamar yadda ake yi ma wannan masallacin kai ba za ka so a ma sunan banza ba za ka so a ma babanka sunan banza ba za ka so a ma matarka sunan banza ba amma masallaci daki wanda shine yake wakiltar dakin Allah a doran duniya amma ka samu musulmai masu imani suna yi mai sunan banza suna wanda baya da asali suna wanda baya da dadi to shi masallaci abunda ake so ga mai imani kowa ya nuna ladabin shi da girmamawa shi ga dakin Allah madaukakin sarki koda dakin ma'aifiyarka ne kana girmama shi ba komai zaka yi a ciki ba koda dakin babanka ne idan bai baka izini kai wani abun a ciki ba saboda girmamawa ba za ka yi wani abun ba za ka ga cewa a gida an ware dakin baba amma ba kowa yake shiga wannan dakin ba sai dai in shi ne da izinin shi ya kira ka ko ya ce ka zo mu yi wata hira ko ya saka ka dauko mishi wani abu to ina ta ga masallaci wanda yake dakin Allah ne ina ta ga masallaci wanda Allah ya ce duk mutumin da yake girmama shi to yana da imani da zuciya Allah yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'airallah Allah ce duk mutumin da yake girmama bagire na Allah durin da aka ce wannan wuri ne na Allah ka kama daga masallaci makaranta wuraren da mutane ke sallah wuraren da mutane suke karanta alqur'ani dukkanin su wurare ne na Allah to Allah ce idan ka ga mutum yana girmama wa'annan masallatai yadda wuraren da ake bauta ma Allah to wannan mutum ne wanda yana da takawa ta imani yana da takawa ta zuciya Allah madaukakin sarki yake cewa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana karanta alqur'ani yana bauta ma Allah madaukakin sarki yana sallah tare da sahabban shi, sai aljannu suka zo suka yi cincirundu suka zo har wani yana ture wani wani saman wani saboda ni saboda su ji karatu na alqur'ani mai girma. Kadu yakununa alaihi libada, malaiku ma aljannu suka zo suka rugo domin su saurari alqur'ani har suna turairiya suna ture junansu wani yana taki wani saboda su ji alqur'ani su ji hidayah su ji shari'a. Amma ai wadaka samu masu imani ana karanta alqur'ani kowa yana harkar gaban shi, ba mutum ba da lokacin ya tayi makaranta koya mai qur'ani baya da lokacin sauraron alqur'ani duk abun da ya sha alqur'ani mutum a sati baya da minti 30 da yake ba Allah madaukakin sarki. Gashi kau aljannu wanda su ba ma mutane ne ba amma sun dage lokacin da ake karanta alqur'ani suna cincirundo suna cakuda da junansu domin su samu su saurari wannan alqur'anin mai girma. A kalkashin wannan malaman tafsiri sun fassara guda biyu a kalkashin wannan aya. Fassara ta farko ita ce cewa aljannu sun yi cincirundo domin su saurari alqur'ani. Fassara ta biyu shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani da aljannu da mutane dukkaninsu sun so su bata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'awar shi su hana shi ya kira zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nuruhu wa law karihal kafirun. Allah kuma ya kiya sai dai ya cika girman mulkin shi kuma sai ya cika wannan addinin nashi. Allah yake manzo Allah yake cewa qul inna ma ad'u rabbi, kace musu kawai ni ina bauta ma ubangiji na ne. Wala usyriku bihi ahada, kuma ni ba na hada wani da Allah a wajen bauta. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada, kuma kace da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba ni iya mallaka muku wani abun amfani, kuma haka idan wani abu na sharri ya so ya same ku ni ban isa in ture wannan sharrin ba. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kanshi baya iya ture wani bala'i, haka manzo Allah shi a karan kanshi baya iya jawo ma mutum wani bala'i sai wani abun alkhairi sai dai abun da Allah madaukakin sarki ya kaddara. Shi yasa ba a so ga mutum ba idan zai fadi ya ce manzan Allah ko idan wani abu zai same ka ka kira manzan Allah. Wannan da nassin alqur'ani idan mutum yayi wannan yana sane to yayi shirka ga Allah madaukakin sarki, saboda gashi a nassin alqur'ani Allah yana ba mu labari yana ce ma manzan Allah ka gaya ma mutananka cewa inni la amliku lakum darran wala rashada, bana iya tsinana muku komai a cikin kaddara Allah. Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama kudi ya hana mu wanda ya ga dama ya jarabci wanda ya ga dama ya kishi rafta wanda ya ga dama. Wannan duka aikin Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin masu irin wannan aiki. Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul a'raf qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, kace da su ni a karan kaina ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni mallaka ma kaina wani abun amfani, kuma ba ni iya ture ma kaina wani abu na jarrabawa idan Allah madaukakin sarki ya so ya same ni da shi illa ma sha Allah. Manzo Allah yake cewa sai abun da Allah ya so ya same ni da shi. Manzo Allah yake cewa walau kuntu a'lamul ghaib, kuma da a ce ni na san ghaibu lastakthartu min alkhair. Manzo Allah yake cewa da na yawaita yin alkhairi wa ma massani yasu'u, kuma wani abun cutarwa ba zai same ni ba. Manzo Allah yana rishin lafiya, manzo Allah ana cutar da shi ana zuwa a dora kaya idan ya fito sallah ya taka an cutar da shi cutarwa kala kala, to kaga da yana iya ture ma kanshi wani abu na bala'i ko yana iya jawo ma kanshi abu na amfani ba za a bari a cutar da shi ba. Wata mata ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nama cike da dahi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci amma babu abun da ya same shi, to kaga da manzo Allah yana iya ture ma kanshi wani bala'i ko ya jawo ma kanshi abun alkhairi da ba zai ci wannan naman ba. Ita kuma wannan matar ta kawo ne domin ta tabbatar wai shi din manzo Allah ne ko ba manzo Allah bane ba. A cikin suratul fatih Allah madaukakin sarki yake cewa qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a, kace wane ne wanda yake iya mallaka muku amfani ko ya jawo muku alkhairi idan Allah madaukakin sarki ya same ku da abun da ba ku so ko Allah ya same ku da abun da kuke so. To a duniya babu mai iya ture ma abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta da ka samu, haka a duniya babu mai iya hana ma abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara maka. Dan haka kowanne mai imani ya saki zuciyar shi ya rayuwar shi, ka saki zuciyarka kai mu'amalarka da mutane, ka saki zuciyarka kai kasuwancinka, ka saki zuciyarka kai rayuwarka. Duk abinda Allah ya kaddara maka na alkhairi to babu mai iya ture shi, duk abinda Allah kuma ya rubuta maka na sharri to babu mai iya ture ma wannan abun, indai ba Allah madaukakin sarki ne ba. Babu wani wali da yake iya ture ma wannan, babu wani boka da yake iya ture ma wannan, babu wani shehu da yake iya ture ma wannan, babu wani ruhani da yake iya ture ma wannan. Duk abinda Allah ya rubuta zai same ka to zai same ka, duk abinda Allah ya rubuta ba zai same ka ba. Kuma koda mutanen duniya za su tattaru ba za su isa su sa wannan abin ya same ka ba. Allah yake cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada, qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Kuma kace da su ni lallai babu mai iya ture mini wata azaba daga wajen Allah madaukakin sarki, kuma ba ni da wata mafaka in dai ba wajen Allah ba. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yana cewa idan Allah ya so ya same shi da wani bala'i ko wata jarabawa to shi kanshi bai iya ture ma kanshi. Haka kuma da Allah madaukakin sarki za ya jarabci manzo Allah ba mai iya ture mai in ba Allah ba. Haka kuma manzo Allah yake cewa shi a karan kanshi ba ya da mafaka in ba wajen Allah madaukakin sarki ba. To kai ma in akwai wanda ya kamata ka kama mafaka shine ka rike Allah, ka rike manzo Allah, ka rike abinda Allah ya ce, kai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka. Babu wani shehu da zai iya bada cetonka a gobe ranar tashin alkiyama in dai baka yi imani ba. Babu wani shehu da yake iya ture ma wani bala'i ko ya sa a sa ka aljanna in dai baka yi imani da Allah ba. Da haka duk mutumin da zai baka wani abu ya ce ka je kai abun da ka ga dama, idan an tashi ranar tashin alkiyama za su yi tsaye su nema ma ceto wajen Allah, to wannan rudu ne, wannan yana asa ka ne akan busa halaka. Manzo Allah shi kankan shi yana cewa ka ce da su ba ni iya ture ma kaina azabar Allah, kuma ba ni da wata mafaka in ba wajen Allah ba. Kenan mutum ya nemi mafakar shi wajen Allah a ƙarƙashin karantarwa koyawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abinda kowa za ya yi tsira, amma duk wanda yayi abinda ba wannan ba to ba za ya tsira ba a gobe ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, idan Allah madaukakin sarki ya sharabce ka da wani abu na cutarwa to babu mai iya yayi ma wannan abu in ba Allah ba. Wa in yuridka bi khairin, idan Allah ya soka da alkhairi kuma fala radda li fadlihi, babu mai iya mai da wannan falalar tashi. Allah ya ce yusibu bi rahmatihi man yasha, Allah yana samar da rahamar shi ne wanda ya so. Shi yasa Allah ya rige ya tsara komai na kaddara, kowa ya kwantar da hankalin shi ya rayuwar shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa. Yake cewa walan ajida min dunihi multahada, kuma ba ni da wata mafaka in ba wajen Allah madaukakin sarki ba. Ibn Taymiya a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa a ƙarƙashin mujalladi na 10 safa ta 330 yake cewa wa man za'ama anna waliyahu, duk mutumin da yake zaton cewa wani waliyin shi aw shaykhu ko wani shehin shi yunshihi min azabillah, yana iya tsiratar da shi daga azaba Allah, faqad kadhaba 'ala Allah, yake cewa wannan mutumin yayi ƙarya ga Allah madaukakin sarki. Waftara alaihi, kuma ya kirkiri ƙarya ya dora ma Allah. Wa waqa'a fil kadhibi waz-zuri, kuma wannan mutumin ya fada a cikin ƙarya kuma ya fada a cikin halaka. Yake cewa haka Ibn Taymiya ya ci gaba da cewa wal wilayatu la tanfa'u sahibiha illa idha kana mu'minan taqiyyan, yake cewa waliyantaka ba za ta amfani kowa ba sai in mutumin ya kasance mai imani ne kuma yana da tsoron Allah. Dan haka ka sa babba alkyabba ka ce kai waliyi ne, in dai kana shirka, ko da mutane a gidan duniya sun yarda kai waliyi ne indai kana shirka to wannan waliyyar taka taka ba amfanin da za ta ma a gobe ranar tashin alkiyama. Waliyyi guda ne yake tsira a wajen Allah shine wanda ya zo ma Allah da imani, ya zo da tauhidi, ya zo da aiki mai kyau. Allah yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna. Wa'annan sune waliyyai alladhina amanu wa'anda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna jin tsoron Allah. Idan kana jin tsoron Allah kuma ka yi imani kai ma za ka iya shiga cikin waliyyai. Dan haka waliyyi ba wani abu ne ba sai wasu mutane sun hadu sun nada ka. Tana yiwa a masallacin nan a ranar waliyyi ne amma bamu sani ba. Tana yiwa a masallacin nan akwai wanda yana zamna waliyyi ne amma bamu sani ba. To waliyyantaka imani, waliyyantaka imani ne yake yin ta, ba wai wasu jama'a su taru su ce wani ne waliyyi ba. Allah yake cewa hatta idza ra'u ma yu'aduna, har sai lokacin da kafirai suka ga abin da ake musu alƙawali na azaba ta duniya ko azaba ta lahira, fa sayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada, a lokacin nan ne za su tabbatar da cewa wane ne wanda yafi karamcin mataimaka, wane ne wanda yafi karamcin jama'a. Allah madaukakin sarki yake cewa a wata sura, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin, kuma kace lalle mu ba a lalle mu ko ku akwai wanda yake akan shari'a ko akwai wanda yake a bata. Wala ra'aytum ma tad'una min dunillah in arada ni Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah. Allah yake cewa kace da su idan Allah ku diba ku ga gumakan da kuke bauta mu, idan Allah ya nufe ni da wani sharri sun suna iya ture mini, ko idan Allah ya nufe ni da wata jarabawa suna iya ture mini. To wannan kafirai idan an tashi ranar tashin alkiyama, Allah za ya tabbatar musu da cewa ga abun da ake nuna muku na azaba, amma kun kasance a gidan duniya kuna masu ƙaryatawa, ba ku yi imani da wannan abun ba. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Abinda muka karanta na daidai, Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.